إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودساك سادوا wannan rana mai tarin albarka ranar Alhamis wacce ta daidai da ranar 12 ga watan Al-Muharram hijira 1445 da 46 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan 7 2024 miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wa Nafar Al-Imam موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله وان دي رسول الشكرة تاتري شدا دا أشرون باي هجرة وان دا وانا شيني زيزم وزمانا أشرون دا تايا أتتن كراتم من وانا لتاج وان دا أصلي كراتم من ينساني أمسلة أبي هريرة كمر وان دا يساني ياساني to sakamakon tahiyar babban malaminmu malam Sani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da shi lafiya mun samu labarin cewa sun isa gida lafiya da zuma mun yi magana da shi da cewa sun isa gida lafiya da shi da iyalai duk da an dan samu jarabobi akan hanya amma dai an isa gida lafiya muna addu'a Allah ya zaunar da su lafiya ya ba su ingantacciyar rayuwa a can da kuma ba su ikon ci gaba da ayyuka na da'awa da musulunci kamar da ake yi a nan ko fiye da yadda ake yi a nan Allah kuma ya albarkaci rayuwarsa da ta iyalansa hidimar da yawa addini a nan tsawon shekaru 10 wani abu Allah subhanahu wataala ya karba masa ya sa masa a mizani wannan kuma aikin da za a yi a can muna addu'a Allah subhanahu wataala ya karba Allah ya sa a yi muwafaqa Allah ya arzuta su da tawfiki da ikhlasi a cikin ayyukan da za a gudanar na da'awa a can Allah kuma ya sa musu albarka da albarkacin zuri'ansu ya ji kan magabatansu to sakamakon yana karatu a wannan majalisi a wannan rana a nan gurin to bayan ya tafi sai makaranta ta yi shawara cewa kasancewar nan gurin ya fi jama'a kuma ya fi zama cikin gari to a ɗauko darasi da muke yi a masallacin Abi Huraira wannan darasin muna yin sa ne a masallacin Abi Huraira ya ɗauko shi a dawo da shi nan to sai a ci gaba da gudanar da shi a nan saboda guri ne da ya fi jama'a kuma markaz ne can kuma gefen gari ne ba kowa yake iya zuwa can ba sannan kuma za a ci gaba da darasin daga inda muke yin karatu a can ba na nan za a ci gaba da shi ba saboda ya kace a ci gaba da na nan to sai ya zama ba a gama na can ba kuma nan ba a faro shi daga farko ba na nan ɗin ba a faro shi daga farko ba kuma na can ɗin ba a gama shi ba kuma a tsarin karatu na kun san ɗauka nake duk karatu ne ina ɗaukan shi muna tura wa mutane kuma suna bibiya akwai ɗalibai dubbai da suke bibiyan mu daga nesa in aka ce darasin ya yanke to hakan ba zai musu daɗi ba to shi yasa muka yanke shawaran za mu ci gaba da littafin da muke yi a can taken karatun da muke yi a can muna ce musu waiwayi adan tafiya dalili kuwa mun koma ne mun ɗauko ƙananan littattafai na baya wanda mun riga mun sauke su a baya da daɗewa to a maimaita karatunsu sai muka ɗauki ɓangarori guda biyu ɓangaren fiqhu da ɓangaren aƙida a ranar litinin muke karanta littattafai na fiqhu a ranar alhamis muke karanta littattafai na aƙida to mun sauke littattafai da dama wanda nake iya tunawa mun fara tun daga usulus salasa qawaidul arba'a muka sauke kashfush shubuhat muka sauke abin nan nawaqidul islam din nan guda 10 muka sauke masailul jahiliya muka sauke al-musailu sita a wannan usulu sita wanda nake iya tunawa ay kashfu shubhat to wannan shi ya zama shine ina jin ko na shida ko na bakwai wanda muke cikin karatun sa lum'atun i'tiqad littafi ne wanda yake da matukar muhimmanci mun yi majalisi guda 20 a baya duk wanda yake so karatun yana cikin wayata a yanzu haka in muka tashi ana iya turawa mutum in ya samu littafin zai iya bibiya in mai kokari ne sai ya cin mana sai mu ci gaba da tafiya tare da shi kuma littafin yana nan a kasuwa ba yadda ya samu karamin littafi ne wannan ma mai sharhi ne shi yasa kuka gan shi da dan girma haka to in ka samu wanda ba ya da sharhi zaka samu dan kadan ne wanda yake da littafin Jami'ul Mutun to shi ba ma sai ya sayi littafin a cikin Jami'ul Mutun akwai wannan littafi na lum'atul i'tiqad a ciki dan wanda yake da shi ma ya wadatar sai ka zo da kayanka a buɗu ka buɗo daidai gurin da ake sai mu ci gaba da karatu tare da kai a darasinmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen fasali da ya magana akan kaddara faslun fil iman bil qada'i wal qadar to na yau da izinin Allah za mu tashi faslun fi arkanin iman ko faslun fil iman fasali da zai yi magana akan abin da ya shafi imani galibi ibn qudama a cikin wannan littafi yayi ta dauko gabobi ne inda aka samu wasu firaq sun sabawa ahlus sunna a ciki ya dauko gabobi kowace gaba sai ya bude mata fasali sai ya kawo dalilai na aqidar ahlus sunna game da wannan sannan sai ya zama kamar raddi ne ga wanda suke da wato safanin irin wannan aqida ta ahlus sunna shi yasa da muka yi karatun wancan fasali da ya gabata fasalun fil qada'i wal qadar an ji inda muka yi ta martani ga masu aqidar mu'tazila da masu aqidar jahamiyya asha'ira da sauransu da yake sun saba da ahlus sunna a wannan babi na wato al-i'tiqad wato babi na al-iman bil qada wal qadar to haka babi ne imani bangaren abin da ya shafi imani ne da kuka sani akwai aqidun da suka saba ya zama fa'intar su game da imani ta sabawa fa'intar ahlus sunna ta sabawa fa'intar magabata to shi yasa ibn qudama ya bude wannan fasalin da ya kawo dalilai da magabata suka dogara da su bayan yayi shimfida ya nuna menene aqidar ahlus sunna game da imani to sai ya biyo baya da dalilai da suke tabbatar da wannan aqida da wannan ko bai ce maka komai ba zaka fahimci cewa kenan duk wata aqida da ta sabawa wannan to ba aqidar ahlus sunna bace wannan shine abin da zaka fahimta da haka sai yace faslun wal iman qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janan yace fasali yace kuma shi imani qawlun bil lisan fada ne da harshe wa amalun bil arkan da kuma aiki da gabobi wa aqdun bil janan da kuma kullacewa a cikin zakata fada ne da harasa ko bil lisan ya kawo shi mufrad wa amalun bil arkan da kuma aiki da gabobi wa aqdun bil janan da kuma kudurcewa da ainihin zakata wannan shi abin da ake cewa imani yace yazidu bit ta'a wa yanqusu bil isyan yace yana karuwa da da'a ma'ana da ayyukan da'a kuma yana raguwa da ayyukan sabo to a yayin da malam ya gama bayani akan al-qada' wal qadar sai ya cirata anan yana mana ta'rifin imani yace wal imanu shi kuma imani idan aka ce al-imanu a lugar larabci shine at-tasdiqu ala amrin ghaibin muqbarin anhu shine wato gaskatawa game da wani abu da yake koyayye ka gaskata wani abu da yake ra'i abu ne da yake koyayye baka gani ba baka ji ba baka san shi ba sai a zo a baka labarin sa sai ka gaskata ko a baka labari wani abu ne koyayye ko kuma wani labari da za a zo a baka wanda baka sani ba sai ka yarda tare da amincewa da wanda ya bada labarin zama ka aminta ka yarda da wanda zai baka labarin ba zai baka labari na ƙarya ba to an kira irin wannan gaskatawar da suna imani a lugar larabci ba a yare na shari'a ba saboda sai ka amince da wanda zai baka labarin sannan ka yadda da labarin sai ka amintu da wanda zai bada labarin sannan ka yadda da labarin da zai bada idan baka amintu da shi ba in bada labarin ba za ka yadda ba kenan wannan amintuwar ita ta sa irin wannan gaskatawar ake ce mata imani saboda zai bada labari ne game da wani abin da ba mu gan shi ba ba mu ji shi ba mu gani ba amma kuma sai mu gaskata wannan abin saboda mun yadda da shi kenan mun amince wa wanda ya bayar da labarin shi yasa muka aminta da labarin da ya bayar to kaga ba za ka yadda da mutum ba sai idan wato abubuwa da za su sa ka amintu da shi sun tabbata a kansu wani da ya zo ya baka labari za ka ce ƙarya ne ko baka ƙaryata ba dai ba za ka yadda zuciyarka ta gaskata ba ko baka ce ko baka ce masa ƙarya take yi ba amma dai ba za ka yadda zuciyarka ta gaskata wannan abun ba amma wanda ka aminta da shi ka yadda da shi wanda ka aminta da shi ka yadda da shi idan ya zo ya baka labari yana faɗa kawai za ka ji zuciyanka ya gamsu wannan shi ake cewa imani a lugha saboda yardarka da shi amintuwarka da shi kasancewarsa amintacce a wajenka shi yasa ka yadda da wannan labarin da ya baka mutum ne zai zo ya ce maka a gari kaza an yi kaza an yi kaza a gari kaza kai baka taba zuwa wannan garin ba kuma baka ga wannan abin da ya faru ba amma sai ka gaskata shi me yasa saboda ka aminta da shi wannan shi ake cewa imani a lugha shi yasa irin wannan gaskatawar ake ce mata imani a lugar larabci amma imani a shara'ance shi wata haƙiƙa ce shar'iyya haqiqatun ce shar'iyya domin muna da haqa'iq guda uku a ilimin usul a wajen malaman usul akwai haqiqatun shar'iyya akwai haqiqatun urfiyya akwai haqiqatun lughawiyya haqiqa shar'iyya wanda ya shafi shari'a haqiqa urfiyya wanda ya shafi urfi ma ta'arafa alaihi an-nas abinda muka saba a kansa muna gudanar da shi yau da kullum na al'adunmu na yau da kullum sannan akwai haqa'iq ko haqiqa lughawiyya abinda ya shafi lugar larabci to tarifin imani idan aka ce al-iman da irin tarifin da malamai suke yi a cikin littattafai wanda suna tarifin su ne min al-haqiqati ash-shar'iyya da abin da ya shafi al-haqiqa ash-shar'iyya ba wai al-haqiqa al-lughawiyya ba a lugha mun ji abin da ake nufi da imani amma a shari'a a an ce imani ana nufin wannan abin da malam ya faɗa wanda yake al-imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan zuwa tashi wanda shine abin da ake cewa imani a shari'a akwai bambanci tsakanin istilahi na lugha ko ma'ana ta lugha da ma'ana ta shari'a misali idan aka ce as-salatu salla a lugar larabci ana nufin addu'a tsagwarin addu'a ana nufin as-salatu da shi a larabci as-sala to ana nufin addu'a amma idan aka dawo shari'a aka ce as-sala kaga wata ibada ce sananniya wadda ake fara ta da kabbura a kare ta da sallama wadda a cikinta akwai wasu maganganu da wasu ayyuka da ake aiwatarwa ana buɗe ta da kabbara a rufe ta da sallama wannan idan ake cewa as-sala wannan ita ce as-salatu a shari'a amma a lugha ya aka ce as-sala na nufin kawai addu'a to haka shi ma as-siyamu in aka ce as-siyamu a lugha ana nufin al-imsak kamewa amma a yaren shari'a wata ibada ce sananniya haka aka ce az-zakatu zakka kenan a lugha ana nufin tsarkakewa shine abin nan tsarkake abu amma in an koma yaren shari'a ana nufin me wata ibada ce da ake yi a cikin dukiya sananniya haka al-hajju a lugar larabci ma'anarsa al-qasdu ka nufaci abu amma a yaren shari'a ana nufin wata ibada da zaka je ka yi ta a wani lokaci sananne da wata kaifiya sananniya ma'ana dai akwai bambanci tsakanin ma'ana ta lugha da kuma ma'ana ta shari'a to nan da yace al-imanu yana nufin imani a shari'a ba a lugha ba sai ce qawlun bil lisan faɗa ne da harshe qawlun bil lisan kenan shine an nutqu bi shahadataini furta kalmomin nan na shahada guda biyu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله sannan da abubuwan da ya shafi zikiri ambaton Allah da tasbihi da tahlili da sauran abubuwa da ake faɗa da harshe mun muqaddayat al-iman wanda yake daga cikin manufofin imani abu na farko kenan sannan wa amalun bil arkan da kuma aiki da gabobi al ko kace al jawara duka ɗaya ne gabobi yana nufin al-a'dha gabobin jikin mutum yadda zai motsa gabobin jikinsa da sunan ibada da niyyar ibada ya aikata abubuwa na da'a da Allah subhanahu wataala yayi umurni game da su sannan ya bar abubuwa na sabo da Allah yayi hali game da su ya kame kansa daga abubuwa na sabo daga kokunsa wannan shine wa amalun bil arkan sannan ya ce wa aqdun bil janan da kuma kudurcewa da ne da zuciya mutum ya kudurce da zuciyarsa ta hanyar ya gaskata da zuciyarsa game da abinda ya furta da harshensa abinda harshenka ya furta ya zama zuciyanka ta gaskata wannan abu shine aqdun bil janan kenan da wannan sai mu fahimci cewa shi imani ba mujarradin qauli bane bil lisan ka faɗa da harshe kawai a ce a wannan imani ne a sanan ba mujarradin udurin zuci bane kadai imani sanan ba tsagwaran aikin gabobi bane kadai imani dole sai an hada wayannan abubuwa guda uku a faɗa a aikata a kudurce da zuciya sanan yace yazidu bi ta'a yana karuwa da ayyukan da'a ko bi ta'ati yana karuwa da ayyukan da'a domin a duk lokacin da dan adam ya aikata wani aikin da'a to imaninsa zai karu sanan yace wayan qusu bil isyan kuma yana raguwa da ayyukan sabo a duk lokacin da mutum ya aikata aikin sabo to imaninsa zai ragu dalilin da ya nuna karuwar imani da raguwarsa kamar da malam zai zo ya bayani akan wannan a gaba akwai ayoyin alqur'ani da yawa wanda suke nuni zuwa ga wannan daga ciki akwai fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ce kadai masu imani sune wadanda idan aka ambaci Allah zakatansu sukan surata in aka ambaci Allah sai zakatansu surata barjan tsoron kar ya zama aikin da suka yi Allah bai karba ba saboda tsoron Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kuma idan ana karanta musu ayoyinsa zaratuhum imana sai ayoyin su kara musu imani kaga shi imani yana karuwa wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su suke dogara suratul anfal aya ta 2 ayar sai ta yi nuni zuwa ga karuwar imani idan mutum ya ji ayoyin alqur'ani imaninsa yana karuwa idan ya nisanci ayoyin alqur'ani imaninsa yana raguwa sannan Allah ya ce wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan kuma Allah yana karawa waɗanda suka nemi shari'a shari'a a Maryam aya ta 76 yace kuma wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun yace idan kuma wata sura ta sauka faminhum daga cikin munafikai akwai wanda yake cewa ayyukum zadatu imana zadatu hadhihi imana wane ne daga cikin ku wannan ayar ta kara masa imani Allah ya ce fa amman allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiru amma wadanda suka yi imani to wannan ayar da ta sauka ta kara musu imani kuma su suna yi wa junan su albishir a suratul tauba aya ta 124 a duk lokacin da wata sura ta sauka sai imanin su ya kawo wa amman allazina fi qulubihim marad amma wadanda a cikin zakatan su akwai cuta cuta ta munafirci da shakka fa zadatuhum rijsan ila rijsihim ayoyin sai su kara musu kazanta zuwa ga kazantar su ta da suratul tauba aya ta 125 me yasa idan alqur'ani ya sauka sai ya kara musu kazanta a cikin zakatan su saboda ba su yi imani da shi ba a duk lokacin da qur'ani ya karu sai shakkar su ta karu sai zuciyar su ne ta kara kazancewa a duk lokacin da alqur'ani ya sauka sai shakka da kokwantan su ya karu sai zuciyar kuma ta kara datti kaga wannan duk yana nuni zuwa ga cewa shi imani yana karuwa daga cikin abin da yake nuni zuwa ga karuwar imani akwai fadin Allah wa yazadu allazina amanu imanan wa la yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun yace kuma domin waɗanda suke yi imani su kare imani wa yazadu allazina amanu imanan wa la yartaba allazina utul kitaba haka kuma wadanda aka bawa littafi yahudi da nasara kada su yi shakka wal mu'minuna da kuma mu'minai suratul mudassir aya ta 31 wannan ya faru ne a lokacin da Allah ta'ala ya bayar da labari game da masu tsaron wutar jahannama yace su guda 19 ne da ya faɗi cewa mala'iku bane ko mutane ne ya dai ce alaiha tisa ta asha akwai wato masu tsaro guda 19 akan ta to wannan abin da Allah ya faɗa sai zama ya dace da littafan waɗanda suka gabata su ma a cikin littafan su an ce masu tsaron wutar jahannama su 19 ne mun gane wannan sai karawa ahlul kitabi ne imani wa yazada allazina amanu imana saboda alqur'ani ya faɗi abinda yake tabbatacce a cikin littafan su wala yaqaba allazina utul kitab kada waɗanda aka ba wa littafi su yi shakka wal mu'minuna haka mu'minai sai ce wal yaqula allazina fi qulubihim marad kuma domin waɗanda a cikin zakatan su akwai cuta su ce wal kafiruna haka ma kafirai to ce ma za a raba Allah bi hadha masalan ni Allah yake nufi da wannan misali kafirai suka ce ya za a ce masu tsaron wutar jahannama mutum 19 ne shi mutum 19 ya za a yi su tsare duk bakakin arnan nan da za a tara cikin wuta an ce sai ta cika ce a ce masu tsaro guda 19 su za su ko yan kaso aka ba aka sa sojoji guda 19 ai suna iya kullewa su gudu har ma wani daga cikin kafirai yake cewa shi zai murkushe guda 10 ko ku ji da sauran 9 to shi zai danne guda 10 ko kuma sai ku ji da sauran guda 9 to suka yi ta faɗar maganganu iri-iri to sai Allah ya gaya musu cewa ai masu tsaron wutar ba mutane ba ne mala'iku ne kuma ja'alna ashaban nari illa mala'ikata ya ce ba mu sanya masu tsaron wuta ba face mala'iku mala'iku ne guda 19 mala'ika guda ɗaya yana da ikon ya ƙara da 'yan adam gaba ɗayansu ya ƙara da su da kudurar Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya halice su suna da tsaranin karfi su ba kamar mutane suke ba to mahallu shahidai wa izada allazina amanu imana domin waɗanda suka yi imani su ƙara imani wanda ya nuna cewa imani yana karuwa dalilan da suka nuna kowa kuma cewa imani yana raguwa abu ne sananne ta fuskar hankali duk abinda yake karɓar ƙari to zai iya ne karɓar ragi duk abinda a hankalce yana karuwa to zai iya raguwa sannan bayan wannan ma akwai dalilai na shari'a da suke nuna raguwar imani daga ciki akwai fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al-imanu bid'un wa 70 shu'bah fa alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ala at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman mazalla ce imani yana da rassa sama da guda 70 mafi kololuwa daga cikin rassan imani shine fadar la ilaha illa Allah sannan mafi kankanta daga cikin rassan imani imatatul adha anit tariq kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya sai ce wal haya'u shu'batun min al iman shi kuma kunya wani reshi ne daga imani imam ahmad ya fitar da hadisin a musnad din sa imam al-bukhari muslim abu daud ibn majah tirmidhi nasa'i duka sun fitar da shi daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu wannan hadisin sai ya nuni zuwa ga cewa imani yana karuwa yana raguwa domin yana da rassa sama da guda 70 ko sama da guda 60 a wata ruwaya idan waɗannan rassan suka cika a tattare da mutum gaba ɗayansu wannan ya nuna cewa imaninsa ya kammala wanda kuma aka samu tawaya daga waɗannan rassan to imaninsa zai zama tauyayye da gwargwadon tawayar da aka samu daga waɗannan rassan an gane wannan wanda aka samu waɗannan rassa guda 70 da wani abu sun tawaya da gurgudan yadda suke tawaya da gurgudan imanin nashi yake tawayuwa wanda ya kammala waɗannan rassan guda 70 da wani abu duka shine wanda imaninsa ya samu kamala shi yasa yace mafi kankantar reshi na imani kawar da kazanta daga kan hanya abu mai cutarwa daga kan hanya wannan sai ya nuna cewa ashe imani a cikinsa akwai a'la akwai adna an gane akwai mafi kololuwa kuma akwai mafi kankanta haka kuma a cikin fadar ma'aiki da yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya tsira da amincin Allah yace duk wanda yaga wani abu na munkari daga cikin ku to lallai ya canza shi da hannunsa ana magana akan masu ikon canzawa mai gida zai iya canza gidansa mai gari zai iya canza garinsa mai unguwa zai iya canza unguwarsa kowa da gurgurdan iko da Allah ya bashi na canzawa to yayi amfani da damar sa ya canza in bai canza ba yayi laifi lalle ya canza wannan umurni ne fa mu gayyiruhu wannan lamun din lamul amri ce sai za ka daure abin nan ra'un din ta karshe fa mu gayyiruhu aga ne lamul amri ce umurni ne manzo Allah yake bayarwa wal amru yaqtadi al wujub umurni kuma yana hukunta wajibi ce fa in lam yastati idan ba da ikon canzawa da hannu fa mu gayyiruhu ha fa ko fa bi lisani ko ya canza da harshen sa fa in lam yastati fa bi qalbi idan ba da ikon canzawa da harshen sa to ya canza da me ya canza da zuciyarsa ya ce wazalika haba fi iman to wannan kuma shine mafi raunin imani wannan shine mahallu shahi wazalika adafu al-iman hadisin imam ahmad ya fitar da shi imam muslim abu daud ibn majah tirmidhi nasa'i hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wannan hadisin sai ya nuni zuwa ga cewa ashe imani yana yin rauni sannan akwai imani wanda yake kammalalle akwai imani wanda yake tauyayye mai rauni inkarin munkari da zuciya kaga ana aikata munkari baka iya canzawa da hannu baka iya canzawa da harshe ba za ka iya yin wa'azi baka ko nasiha ko wani abu shine canzawa da harshe sai ka ji damuwa a ranka to wannan shine mafi raunin imani har yace ba wani abu nan imani da ya rage kuma bayan wannan daka wanda ya canza da zuciyarsa wannan kaga mumini ne wannan kuma shine mafi raunin imani wanda sai ya nuna cewa ashe imani yana karfi yana rauni yana ma gushewa gaba ɗayan sa kamar yadda zuwa wata ruwaya walaysa wara'a zalika min al-iman habatu qarda ba wani abu kuma da ya rage bayan inkari da zuciya na imani ko daidai da kwayan qarda ba in dai har zaka ga munkari sannan ba zaka baka ma ji damuwa a ranka ba kawai ka wuce wani ma har ka ji abin ya dan burge ka kamar ka dan shiga a dan dama da kai to kaga ba sauraron imani kuma imani ya zo geji na karshe kawai abin da ya rage ba fitar daga musulunci ba amma an zo karshen mataki na ƙasa duka na imani to wannan dalili ne da yake nuna cewa shi imani yana tawuyuwa yana yin rauni har ya zama kuma mai tsananin rauni wanda daga shi kuma sai kafirci sannan daga cikin dalilan da suke nuna imani yana raguwa akwai faɗin Allah ta'ala a Qur'ani hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su game da kafirci a wannan rana aqrabu minhum su suka fi kusanci daga gare su lil iman fiye da kusancin su da imani Ali Imran aya ta 167 imani yayi rauni a zuciyarsu al'amarin ya girmama a cikin zuciyarsu na raunin imani har sai da abin ya dawo ya zamo sun fi kusa da kafirci fiye da kusancin su da imani ba abin da ya rage su fada kafirci sai dan wani abu kankane wannan sai ya nuna mana cewa shi imani yana rauni har ya kasance dab da kafirci abin da ya rage kawai a shiga kafirci shine ba ai ba wannan kaga ayar ita ma ta nuna shi imani yana rauni haka akwai hadisin shafa'a hadisin shafa'a wanda yake cewa inna Allah ta'ala a yawmal qiyama yaqul a ranar gobe kiyama Allah zai ce akhriju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqali habatin min khardal ku fiddo daga cikin wuta wanda ya rage a cikin zuciyarsa akwai mafi kankantar kwayar khardal na imani to ku fiddo shi daga wuta wanda duk ya rage a zuciyarsa akwai mafi kankanta daga kwayan khardal min al-iman na imani to ku fiddo shi daga wuta Imam Ahmad ya fitar da hadisin a Musnad din sa Bukhari Muslim duka sun fitar da shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda sai nuna cewa ashe imani yana yin rauni har ya zamo da gurgudan kwayan khardal khardal wata itaciya ce wanda take da ɗan ƴaƴan ƙanana wanda dan guda idan ya fadi ma baka iya ganin shi shine mafi kankantar abu kenan imani yana yin rauni har ya zama kaman kwayan khardal a cikin zuciya amma duk da haka yana amfanin mai shi a lahira yana wajabtawa mai shi a fiddo shi daga wuta ko mandaran dadewa wannan dan karamin imanin da ya rage yana wajabtawa mutum yana taimakawa mutum a fiddo shi daga wuta ko mandaran dadewa wannan kaga yana nuni zuwa ga falalar imani karka yadda imani ya gushe daga zuciyarka gaba daya in dai akwai ragowarsa ko yaya to zai amfani mutum ko da yaushe ne zai masa amfani koda imanin yayi rauni matuka mai shi ba zai dawo ma auta ba to wannan ya nuna cewa shi imani yana yin rauni har ya kai mataki na ƙarshe daga ko shakka babu imanin mutane ba ɗaya bane imanin mutane daban-daban ne wannan wani ya fi na wani imanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana daidai da imanin al'umman nan gaba daya nashi shi kadai duk a tare imanin mu duka to imanin sa ya kai imanin mu duka kenan ba wani daga cikin ɗan adam in ka cire sahabban man in ka cire annabawa da manzanni a cikin mutane da imanin sa ya kai imanin abubakar balan sai ka dauko wani fasiki kace zaka kwatanta imanin sa da na abubakar waɗanda suke cewa al-imanu huwa at-tasdiqu imani shine gaskatawa zalla haka wani abu ne da yake cikin zuciya shine ka gaskata kawai baya samun fifiko a ce imanin wannan yafi na wannan suka ce babu wannan wannan murji'a ne suke da wannan aqidar su a wajen murji'a da imanin abubakar da imanin mafi fasikanci a cikin mutane duka daya a ce ga wani fasiki yafi kowa fasikanci a cikin al'ummar manzon Allah da kuma abubakar da yafi kowa imani a cikin al'ummar manzon Allah suka ce imanin su duka daya ba bambanci suka ce ba bambanci wannan kaga kuskure ne a bayyane imani a cikin zakata ba matsayin shi daya ba karuwa yake yana raguwa yana ƙara ƙarfi yana rauni yana kammaluwa kuma yana raguwa ba haka ba matsayin imanin al'ummar manzon Allah daya bane a ce kowa imanin su daidai wa daidai wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa sabanin murji'a su murji'a an kira su da wannan suna daga al-irja' ne shine at-ta'khir ta'khir shine jinkiri saboda akharul a'mala an musamma al-iman sun jinkirta ayyuka daga abin da ake kira da imani suka ce aiki baya shiga imani suka ce al-imanu huwa mujarradu tasdiqi bil qalbi faqat imani shine tsawaran gaskatawa da zuciya kadai daga suka ce wa ahluhu fi aslihi sawa suka ce ma'abuta imani a asalin imani duka daya ne la yatafadaluna ba sa fifitar juna to wannan magana ce ta murji'a su kansu murji'a din firaq ne su kansu kusan gida uku zuwa hudu kowace firqa tana da nata kauli abinda suke fada magana ta farko ta su al-murji'a mafi hadari su da wadanda suka ce wa al-imanu mujarradul ma'rifa fil qalbi wucewa suka yi imani shine tsagwaron ma'arifa kawai ka san Allah in dai ka san akwai Allah shikenan shine imani kawai ka san Allah ka san kana da Allah wanda ya halicce ka to in dai ka san Allah to shikenan ka samu imani wannan shine ra'ayin jahamiyya su suka ce idza arafa al-insanu rabbahu yakunu mu'mina idan dan adam ya san ubangijin sa to ya zama mu'min a kan wannan ra'ayi na jahamiyya na abinnan al-jahmiyya akan wannan ra'ayi nasu abinda yake nunawa da iblis da mumini duka ba bambanci hadda shaytan da iblisu da kuma wanda yake mumini mai imani ba bambanci domin iblis ya san ubangijin sa ko bai san shi ba ya san shi qala rabbi bima aghwaytani ya ubangiji na ina rantsuwa da hallakawa da kai ya san ubangijin sa kenan kenan da shi da kai duka daya a wajen jahamiyya fir'auna da shi da mumini duka daya a wajen su da shi ma ya san Allah ya san akwai ubangiji haka sauran kafirai da su da sauran da su da mumini duka daya saboda su ma kafirai sun san ubangijin su in ka tambaye su wahali ce ko za su ce Allah duk Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani sai dai su sun yi inkarin wato su abinnan sun yi inkarin ubangijin ne a zahirin su ko sun yi inkarin bauta masa shi kadai saboda inadi da kangara amma ba wani da bai san akwai Allah ba sai dai ya ki kawai saboda inadi girman kai da kangara shi ke sawa su ki ya itirafi da shi ta haka wannan magana ta jahamiyya ita ce mafi munin maganganu a cikin maganganun murji'a domin in aka tafi akan wannan maganan nasu zai kasance ba wani kafiri a ban kasa babu kafiri ko ɗaya kowa mumini abinda wannan magana take lazumtawa ke firqa ta biyu daga cikin firaq na murji'a su da wanda suka cewa al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi imani shine gaskatawa da zuciya kawai ba zai wadatar dan kasan Allah ba a ce kai mumini ne saka ce sai ka ƙara da me gaskatawa da zuciya dole sai ka gaskata da zuciya to wannan asha'ira masu aqidar asha'ira wannan shine aqidar su suna kan wannan aqida ta murji'anci masu aqida ta asha'ira cewa suke yi in dai har ka gaskata da zuciya shikenan wannan shi ma ba daidai bane domin kafirai sun gaskata da zuciyarsu wanda Allah ta'ala ce fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu ce su ba kai suke karyatawa ba sai dai azzalimai da ayoyin Allah suke jayayya al-an'am ayati 33 sarayta wajhadu biha wastaqadatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kayfa kana aqibatu al-mufsidin suka yi jayayya da ayoyin Allah wasai qaratha anfusuhum amma duka dan su sun yi yaqini cewa ayoyin nan daga Allah suke sun san akwai Allah ke sun yi yaqini duka dan su sun gaskata amma sai suka a zahiri suka ki nuna sun yadda zulman wa ulwa saboda zalunci da girman kai da nuna daukaka Allah ce fanzur ka duba ka gani kaifa kana aqibatu al-mufsidin yaya karshen mabannata ya kasance to yanda karshen su ya kasance haka karshen duk wani mai girman kai zai kasance suratul naml aya ta 10 kenan kafirai sun gaskata manzon Allah da zukatansu sun san cewa da gaske shi manzon Allah ne amma sun kiyaye i'tirafi da risalar sa saboda girman kai dan kuma su ci gaba da tsare kimar su da darajar su kamar yadda suke riyawa su ci gaba da rike matsayin su a wajen mutane wannan shi yasa suka ci gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokacin kuma hamiyya take hana su hamiyya kishin addinin iyaye da kakanni kamar da ya faru da Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da mutuwa ta halarto shi manzo Allah ya ziyarce shi sai ya bujiro masa da kalmar shahada ya ce la ilaha illallah gefen sa akwai wasu kafirai makusantansa abokanansa aka ce Abu Jahali ne da Abdullah bin Abi Umayya sai suka ce masa atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka guji addinin iyaye da kakanni na babanka Abdul Muttalib sai hamiyya ta kama shi sai ya ce huwa ala millati Abdul Muttalib ya ce shi yana kan addinin kakansa Abdul Muttalib hadisi yana nan Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi hadisin Al-Musayyib bin Hazm ya kiyarda ya ce la ilaha illallah ya mutu akan addinin iyayensa saboda hamiyya amma ya san cewa manzon Allah gaskiya ne har cikin waƙensa ya faɗi wannan ke walaqad alimtu anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina laula al malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina yace haƙiƙa na san cewa addinin annabi muhammadu yana daga cikin mafi alkhairin addinan halitta yana daga cikin mafi alkhairin addinan halitta laula malamatu in ba dan tsoran zargi aw hizaru masabbatin ko jin tsoran zagi la wajadtani samhan bi zaka mubi da ka same ni da saukin hali game da addinin ka mubina ina mai bayyana amma ya ki yarda ya yi tsirafi da abin zuciyan ta yarda amma bai jawo ba ashe tsagwaran gaskatawa da zuciya baya wadatarwa a wajen imani me ya hana shi ya gaskata a zahiri me ya hana sai ya i'tirafi a zahiri tsoran zargi da tsoran zagi wannan shine babban cutar da take damun ahlus sunna a yau babbar cuta da take damun ahlus sunna a yau bari in faɗi masa da sunanta da take damun ƴan izala na'am sai an fi sanin mu da wannan sunan ko ita ce babbar cuta wani kawai wallahi saboda wani abokin sa kada ya zarge shi zai je tsugunna ayi wata dirya a tare da shi ai aboki na ne in ban je baran shi zai baci wani saboda wani sirikin sa ne wata samuga ta same shi za a yi wata dirya an gayyace shi amma ba zai iya cewa ba zai je ba sai dai je dan tsugunna daga baya baya inda ba za a gan shi ba can min wara'i hijab ya je dan tsugunna wai kabar kar abin nan ran surke shi ya baci wani ma matar shi za ta ce sai an yi wata bid'a a gida ya ce ba za a yi ba ta ce sai an yi kuma wallahi sai an yi saboda baya san ran matar shi ya baci kada ta zarge shi kar surukan shi su zarge shi idan suka zar idan ya zarge ka zarge shi cutar da kai zai amma zai janyo maka fushin Allah tunda ka saba wa Allah duk wanda ya dada duk wanda ya nemi yardan mutane a cikin abin da yake janyo fushin Allah Allah zai yi fushi da shi ya kuma sa mutanen su yi fushi da shi zakatan bayi a hannun Allah suke shi yake juya su yanda yake so wayannan da kake so su soka abokin ka dan ya soka matarka dan ta soka na makocinka dan ya soka zaka ji ai wata diri a tare da kai ai soyayyar ba a hannunsa take soyayyar tana hannun Allah sai Allah ya juya zuciyarsa ya ji ba wanda yake ki duniya kamar ka duk da ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah ka saba wa sunna kai masa yadda ransa yake so wallahi sai Allah ya dasa tsanarka a cikin zuciyarsa kawai ka bi Allah ka huta kawai ka bi Allah ka huta ka bi manzon Allah ka huta duk mai son kai ya soka a haka mai kin kai ya kika a haka kar kai wa kowa kara wajen bin Allah haka Allah ya yi bi mu'minan kirki wala yaqafuna lawmata la'i ba sa jin tsoron zargin mai zargi tsoron zargi shi ya kai Abu Talib huta gashi muna baka labari neman yabo kuma shi ya kai Abu Jahal huta Abu Jahal yana huta saboda neman yabo to mun gane addinin na manzo Allah gaskiya ne amma sun shayar mun shayar sun ciyar mun ciyar sun karrama baki mu ma mun karrama baki yanzu sai daga ƙarshe kawai sai su ce muna da annabi to mu ina za mu ci musu ta wannan hanya alhali mu ba mu da annabi kawai mu ki yarda da annaban sai na gaskiya ne shine zai sa kabila su ba za ta fita mu ba amma sun san annabi gaskiya ne in yana karatun Qur'ani gidan shi suke zuwa salabi a Makka suna saurari amma ya ki yarda saboda neman girma da daukaka duk wanda ya sa neman yabo a gaba su yake yi ya burge mutane a yabe shi a ce wani ya iya to wannan yabon neman yabon zai kai shi wuta duk kuma wanda yake tsoron zargi kar a zarge ni kar a yi kaza wajen bin Allah ka ji tsoron zargi wajen yin abin da yake abin ashari gudun abin zargi a wajen aikata abin ashari daidai ne kar ka yi abin ashan da za a zarge ka kar ka cutar da wani da zai zarge ka kar ka zalunci wani da zai zarge ka wannan abu ne mai kyau amma wajen bin Allah ba maganar tsoron zargi kawai ka bi Allah dan in aka je lahira har wanda ta haife ka gudun ka take yi gobe yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ranar gobe kiyama har mahaifiyar da ta haife ka gudun ka take yi ba wanda zai maka wani abu a lahira ba wanda zai maka wani abu duniyar ma sai Allah kuma ya juye zukatan su su rika kin ka saboda ka ki Allah ka ki bin Allah amma wanda ya nemi yardan Allah ko da abinda zai janyo masa fushin mutane ne to Allah sai ya yarda da shi kira Jibrilu ya ce na yarda da wani kai ma ka so shi ina son wani kai ma ka so shi Jibrilu ya so shi ya gaya wa mala'iku su so shi sannan a saukar da soyayyarsa a cikin mutanen duniya a zahiri kana zage shi amma zuciyarka tana ba da yawa ba fa zuciyarka tana son shi Allah ya sanya soyayyar shi a cikin zakatan mutane tsoron zargi babban illa ne a cikin aqida duk mai tsoron zargi ba zai yi bin sunna ba zai yi bin sunna yanda ya kamata ba sai dai ya rika muna sunna kafa ɗaya ciki kafa waje wa mana nasu mun yi abdullah ala harfin kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje wannan kuma addini ne na munafikai Allah baya san shi ya ayyuhal ladina amanu kullu fi silmi kafa gaba ɗaya zaka shigo kafa biyu amma kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje to ba sunna kake ba gara ka koma kai ta sharhuliyarka kana sheke ayarka yafi maka masu sauki shigo sunna gaba daya a tafi tare da wannan wani da dai dai ba babu wannan an gane wannan wuri dai dai za ka yi taqiyya inda za a cutar da kai in ka bayyana sunnar za a cutar da kai to na sai ka yi taqiyya ka boye a bakka kar ma ka bayyana an gane illa an tattaqu minhum tuqah ka zo gurin da in ka bayyana za a cutar da kai wanda sai ka boye kayanka amma in dai kawai mujarradin zargi ne zargi ba abin tsoro ba zargin mutane ba zai cutar da kai ba in kai abin yabo ne a wajen Allah yabon mutane ba zai amfane ka ba in kai abin zargi ne a wajen Allah to hamiyya ta jahiliya sai ta dauke shi ya wanzu akan kafirci tare da cewa yayi i'tirafi annabi Muhammadu cewa manzon Allah ne amma ya mutu akan kafirci lokacin da manzon Allah ya so ya nema masa gafara Allah ta'ala ya ce ma kamilin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم to baya dacewa ga wani annabi haka waɗanda suka yi imani su nema wa mushrikai gafara koda ko makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim daga bayan ya riga ya bayyana a gare su cewa waɗannan ɗan wutar jahima ne wanda ya mutu akan kafirci an san cewa ɗan wuta ne to ba a nema masa gafara ba a nema mushrikai gafara ashe mujarradin gaskatawa da zuciya wannan baya wadatarwa a wajen imani domin da yawa daga cikin kafirai sun gaskata manzo Allah da zakatansu amma sai suka yi jayayya da ayoyin Allah a zahiri suka yi girman kai yasa imani gaskatawa ne da me da zuciya aka ce al-iman shine at-tasdiqul mutadammin lil qabul wal izal shine gaskatawa da take kunshe da karba da kuma jawwa wannan sune murji'a na biyu waɗanda suka ce gaskatawa wato tsagwaran gaskatawa bayan ka san Allah ka gaskata shi to ka zama mu'mini su ma ba akan daidai suke ba ga Abu Talib yana da wannan aqida ya gaskata amma ba mu'mini bane ya mutu akan kafirci akwai firqa ta uku ta murji'a waɗanda suke cewa innal imana tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan imani shine ka gaskata da zuciya kuma ka furta da baki ka furta da bakinka kaga su sun ƙara wani abu akan na baya su waɗancan sun tsaya akan gaskatawa amma waɗannan sai suka ƙara da me furtawa da harshe wannan su ake kira murja'atul fuqaha murja'atul fuqaha murji'a na malaman fiqh cikin malaman mazhabobin nan guda hudu Abu Hanifa yana da wannan aqida Abu Hanifa yana ganin cewa imani kawai ka gaskata da zuciya ka faɗa da baki amma aiki baya shiga cikin musamman iman to wannan ana kiransu murja'atul fuqaha inda wasu malamai suna kokarin kare shi naga a littafin aqidatut tahawiyya wanda ya sharhi littafin Ibn Abil Izz yana kokarin ya kawo dalilai da suke nuna kariya cewa maganar shi ba a fadince ta bane amma maganar shi da ta sauran limaman duka ɗaya ne yayi kokarin bashi kariya a nan shi Abu Hanifa amma da yawa sun tafi akan aqidar sake suka ce imani furtawa ne yarda da zuciya da kuma furtawa da harshe amma aiki baya shiga cikin musamman iman akwai nau'i na hudu na murji'a su da wanda suke cewa al-imanu mujarradun nutqi bil lisani faqat sai cewa imani shine ka fada da harshe zalla kawai koda baka yarda a zuciya ba ko da baka aikata da gabobi ba in dai ka faɗa da baki kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai to ka zama mu'mini suka ta kawo hadisai irin waɗannan wannan su ake cewa karamiyya murji'a al-karamiyya to wannan aqidar ta su abinda take lazumtawa munafikai ma mu'mini ne munafikai ne mu'mini ne saboda suna sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kaza sai Allah ya kareta su amma su suka ce mu'mine ne to kaga wannan shi ma aqida ba daidai bace ba to wayannan su ne maganganun al-murji'a game da imani dukkanin su kuskure ne kuma bata ne abinda yake shine gaskiya abinda ahlus sunna والجماعه suka tafi akai annal iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih imani shine fada da harshe da kudurcewa da zuciya da aikatawa da gabobinka yazidu bit ta'a wa yanqusu bil nasiya yana karuwa da ayyukan da'a yana raguwa kuma da aikin sabo wannan shine zagoran imani to wannan shine abinda malam yayi mana ta'arifi anan a takaice yace wal imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil isyan wannan gabar mun gane ka da kyau ko to sai malai ya kawo dalilai tunda wannan ai magana ce ya fada aka ce kuma duk abin da zaka fada ka kawo dalili ba haka kawai zaka zo ka zuba magana ka wuce ba to sai ya fara kawo dalili sai ya fara da ayoyin alqur'ani menene lokacin sallah yaushe kuke sallah da rabi mun muna da nawa ha da shiru sai ce qala Allahu ta'ala Allah ta'ala ce ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. يجي الله تعالى يجي وما أمركم بأمرتي سبا إلا ليعبد الله سيدان سبوتا وعلا مخلصين له الدين. سنة ما سكرتك الدين قريشي حنفاء سنة ما سكرتك وقنا زوازمي زواز جسكيا ويقيم الصلاة كما سنة طيب دسلة ويؤتوا الزكاة كما ويقيم الصلاة كما سيد دسلة ويؤتوا الزكاة كما سبايد زكاة سألة وذلك دين القيمة وانتنشيني الدين سيئي. سورة البينة آية تبير مالك ابن قدامة يتي فجعل عبادة الله تاقسي ألا يسني بوتر ألا وإخلاص القلب لترك كيتا دزوتيا وإقام الصلاة أيكي كلا لسيد سلة وإيتاء الزكاة لبايد زكاة كله duk ninsa min al-imani amin addini yana daga cikin addini sai Allah ya sa su cikin addini kenan wani yana daga cikin dalili akan cewa imani qaulun wa i'tiqadun wa amal imani fatani da kudurcewa da aiki yana karuwa bi ta'a yana raguwa bil masiya wannan dalili ne wannan ayat da muka karanta domin Allah ya kira yin hakan wa'innan abubuwa da suka zo a cikin ayar dinul qayyima وذلك دين القيمة وانتشين الدين ميكي أنا الدين الإيمان دي كما ننصد الدين والإيمان دي كما ننصد دين القيمة شين الملة المستقيمة كينا ملة ولا تكي ميكي فسي الله يسن يبوتر الله شيك ليد ترككي إبادة قريشي بكما أيكي دقبو بيشين إنو سسلا ذكا سي الله يتوان شين الدين ميكي وإن أبوه دك سي الله يميد سوشين إيمان sune imani kudurcewa da zuciya furtawa da baki da kuma aiki da gabobi yace wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-iman bid'un wa 70 shu'bah a'laha shahadatu an la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'anit tariq yace imani yana da rassa sama da 70 mafi kololuwa a ciki shaida cewa ba a zan bauta bisa cancanta sai Allah wa'adnaha mafi kankanta daga cikin rassan imani imatatul adha anit tariq kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya mun karanta shi dazu yace faja'ala al-qawla wal-amala min al-iman sai Allah sai manzo Allah ya sanya fada da aikatawa yana daga cikin imani fada da aikatawa yana daga cikin me yana daga cikin imani fada din shine la ilaha illallah qawlu la ilaha illallah wannan kaga menene qawlun ne wa imatatul adha anit tariq wala menene amalun ne wal haya'u shu'batun min al iman wala menene i'tiqadun kudurcewa da zuciya kenan ya nuna cewa imani yana daga cikin wato imani wato aiki yana daga cikin imani don manzo wato manzo Allah hadisin duka ya sa su a ciki ya mai da imani shine fada da aikatawa sannan kuma da abin nan da kudurcewa da zuciya wanda shine aqidar ahlus sunnah wannan shine aqidar ahlus sunnah imani yana da martaba al'ala yana da martaba al'adna yana da martaba mafi daukaka yana da martaba mafi kankanta wanda yana karuwa yana raguwa wa qala ta'ala yace kuma Allah ta'ala yace fazadathum imana kuma sai ayoyin suka kara musu imani a suratul tauba da zai ta ma mun karanta ta sai suka kara musu imani wannan dalili ne akan cewa imani yana karuwa yana raguwa ba wai a guri ɗaya yake tsaye ba kamar da murji'a suke cewa wa qala kuma yace liyazdadu imanan domin su ƙara imani a suratul fath aya ta 2 farkon ayar huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani Allah shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan waɗanda suka yi imani domin su ƙara imani akan imanin su na da wannan ya faru ne a kissar Hudaybiya abinda ya gudana a kissar sulhul Hudaybiya abinda ya faru game da mu'minai cewa kafirai sun hana su isa Makka su aiwatar da ibada ta umara da suka taho don su yi umara cikin garin Makka suka ce bana ba za ku shiga ba sai dai ku dawo baɗi aka tsaya aka yi sulhu to wannan sulhun ya harzuka su amma sai Allah ya sa natsuwa cikin zukatansu suka sallama ga umarnin Allah da manzansa suka kaskantar da kai suka yarda da sulhun da aka yi tare da cewa ba sa son sulhun a ransu amma suka yarda suka kaskantar da kai suka yi wa Allah da manzansa da'a tare da cewa ba sa son wannan sulhu su bukatar su shiga Makka to sai Allah ya mai da wannan sulhun ya zama alkhairi ga musulmi kuma ya zama dalilin kaskantuwa ga kafirai aka mai da aqibar wannan karshen wannan sulhun ya zama alkhairi domin daga cikin mafi girman natijar wannan sulhun abu na farko an ajje makaman yaki babu yaki tsakanin mutanen Makka da kuma musulmi da suke Madina babu yaki tsakankanin su wanda abu na farko da aka samu kenan wannan zai bayar da dama musulmai su lumfasa zai ba su dama su lumfasa zai ba wa mai hijira mai niyyar hijira damar yin hijira da an tsare wasu musulmi a nan Makka an hana su hijira wannan sulhun yasa wanda yake da niyyar hijira daga inda yake zai iya yin hijira duk da sun sa wata ka'ida in namu suka gudu suka je gurin ku naku suka je gurin ku za ku maido mana in namu suka gudu suka je gurin ku za ku maido mana in naku ne suka gudu za ku in namu suka je gurin ku ku maido su in naku suka gudu za ku maido mana su sun sa wannan ka'idar manzo Allah yake ya yarda wannan shi har suka sayar nahuma Allah cikin wannan sulhu sai ga wani ya zo rigija rigija ya gudu Suhaib yace hadda wannan shi ma yana ciki zai koma da shi manzo Allah yake a koma da shi Allah zai sama maka mafita kaga daga baya samu ya kubuce yaje tayya kafa sansani shi da yaje Madina ba kuma ya gudu daga Makka ku kafirai idan kun baro Makka za ku je fatauci sai ya tare ya kwaci kudin karshe suka suna da lashin manzo Allah dan Allah mun yarda ya koma Madina yace kaga ne Allah ya sama masa mafita to kaga ba su so sulhun ba amma sai abin ya zai musu alkhairi a ƙarshe aka zo aka yi fatuhu Makka wannan sulhun shine dalilin fatuhu Makka domin sun saba alƙawarin da aka yi ne wanda har manzo Allah ya sa aka je aka yake su aka yi fatuhu Makka Makka ta dawo karkashin musulunci aka kwace ta ga hannun kafirai duk wannan yana daga cikin amfani na sulhul hudaybiya wanda Allah ya karrama musulmi da shi Allah ya mai da aqiban sai ya zama alkhairi saboda me sun miƙa wuya ga umarnin Allah da manzansa Allah ya saukar da natsuwa a cikin zakatansu suka miƙa wuya ba su saba ba ba su yi wani tasarrufi da ya saba ba suka kaskantar da kansu duk da ba sa so shi yasa Allah ya musu wannan sakayyar wannan ya nuna cewa ashe idan mutum ya miƙa wuya ga dokar Allah da manzan Allah to Allah yana samun masa mafita kuma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja mu karasa hadisi dai ya rage bar mu karasa shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi misqalu burratin aw fardalatin aw dharratin min al-iman yace zai fita daga wuta duk wanda yace la ilaha illa Allah alhali a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar alkama ko kwayan fardal ko kuma kwayan zarra na imani yace faja'alahu mutafadila kaga anan sai manzo Allah ya mayar da imanin yana da fifiko da juna wani ya fi wani bai taru ya zama ɗaya ba abinda hadisi yake nuna wa kenan duk wanda yace la ilaha illallah tare da cewa zuciyarsa ta yadda da ma'ananta ka sa wannan ciki ya faɗa zuciyarsa ta yadda da ma'ana yayi yaqini game da madlul dinta to wato in dai an samu a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra ko khardal ko kwayar alkama na imani matukar yayi yaqini da ma'anar wannan kalmar to manzo Allah ya ce zai fita daga cikin wuta sabani wanda zai faɗa da harshen sa kawai amma a zuciyarsa baya kudurce ma'ananta kamar munafikai wannan banda shi a ciki ko ya ce la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba munafikai sun faɗa amma ba ta yi musu amfanin komai ba ashe faɗan la ilaha illallah ɗin kai tarawa kana dukan kirji ba shine ba ka kudurce ma'ananta a zuciya ka yi aiki da muqtadayat dinta wannan shine amma faɗa tsagwaron faɗa ɗin da baki matakar baka yi imani da baka gaskata a zuci ba baka yi aiki da manufofinta ba to faɗa ɗin kadai baya fitar da mutum munafikai suna faɗa fir'auna ma ya faɗa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ta'ala al'ana wa qad asaita a yanzu ba kai masa amfanin komai ba saboda ba kudurinta a zuciyarsa dai yaga uwar bari ne yake son ya tuba to wannan kaga raddi ne akan wanda yake cewa imani qaulun ne bil lisan faqat raddi ne akan irin wa'annan masu cewa imani kudurcewa ne da zuciya kadai ko kuma faɗa ne da harshe kadai dole a hada wa'annan abubuwa gaba daya to in dai an samu mutum yayi imani da ya faɗi kalmar shahada ya kudurce ya gaskata ta a zuciya yana aiki da manufofinta to Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da shi daga wuta matukar an samu imani a zuciyarsa ko daidai da kwayan karbal ne kwayan shinkafa ita tafi girma an gane wannan sannan mai binta wajen girma kwayan alkama ita tafi girma mai binta wajen girma ita ce kwayar mai kwayar karbal daga nan sai kwayan zarra ita zarra ba a maganinta da ido sai an sa wannan abin da yake kara girma sannan ake ganinta kaga shi yasa sai mayar da imani ya zama yana fifikon yana fifitar juna wannan dalili ne da yake nuna shi imani yana rauni yana karfi yana karuwa yana raguwa wani yafi wani wani imanin wani yafi wani muhallu shahid a cikin hadisin annal imana yad'ufu imani yana yin rauni imani yana yin rauni har ya kasance da gurgudan kwayan bayan alkama wani ma yayi rauni har ya zama dide da kwayan kharbar wani ma yayi rauni har dide zama kwayan zarra amma ko yaya inde akwai shi to zai amfani mai shi a ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa imanin mu ya amfane mu Allah ya karfafa imani a cikin zakatun mu wannan shine karshen fasalin kuma shine karshen karatun mu na yau da fatan abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya fahimana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله